أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يود رسمنا قوم شابيو شاوكو نا تفسير لتاق الله من زركي يو شابير shabiyar ga watan Muharram hijira ta 1429 wanda ya dace da 23 ga watan 1 ta shekara ta 2008 ta miladiya. Za mu tashi a aya ta 90 inda Allah ta'ala yake cewa wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الله يتي وإذا قيل لهم إذن أكتي مسو وتسو يهودا أكتي مسو آمنوا بما أنزل الله كي إيماني دا أبن دا الله يسوكر وتشيني القرآني دا سورة لتفن دا الله يسوكر دا كما أبن دا الله يسوكر قال نبو محمد صلى الله عليه وسلم نسنة قالوا سيسوكي نؤمن بما أنزل علينا مومناي إيماني وتزام تبتا أكين إيماني نيدا بند أكسوكر أقريم شيننا التوراة ويكفرون بما وراءه قاسكما سنا كافر شيف الهاليكوا سنا ين كافر شي دا بند يكي باين التوراة نلزتفان الله تبارك وتعالى وندي حدا القرآن دا وننسى wa huwa al-haq al-hali ku abinda aka saukar na at-taur da bayan at-taura na al-qur'ani shi al-qur'ani shine gaskiya musaddiqan lima ma'ahum mai gaskatawa ga abinda yake tare da su to Allah ya ce qul ka ce musu falima taqtuluna anbiya Allah me yasa kuke karkashe annabawan Allah in min qablu tun ada bayan imanin naku da at-taura me yasa kuke karkashe annabawan Allah in kuntum mu'minin in ku masu gaskiya ne kun kasance masu gaskiya a cewar ku ku mu'minai ne imani yana umarni da aka shi annabawan Allah baya yi wannan Allah madaukakin sarki ya bayyana halin yahudawa yayin da ake musu wa'azi Allah ya ce wa idza qila lahum idan aka ce musu ba a faɗi meye mai waye mai faɗan ba sawa'un annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani sa domin da'awa ga yahudawa ba tsayawa za ta yi ba shi yasa saboda babu wata manufa akan wato ambaton waye mai faɗan sai aka kawo sigal mabni lil maf'ul aka kawo mabni lima lam yusamma fa'iluhu ba sai an faɗi fa'ilin ba tunda abin nufi dai faɗin wannan wa'azin da da'awar kan a kira su zuwa ga imani da abinda Allah ya saukar ko ma waye mai wa'azin ko annabin Allah ne ko mabiyan annabin Allah ko waye ya kirawo yahudawa da cewar su imani da abinda Allah ya saukar tunda su jinsin mutane ne waɗanda suke suna kan abinda suna da'awar kasancewar akan abinda Allah ya saukar Allah ya ce dan an ce musu su imani da abinda Allah ya saukar qalu sai su ce nu'minu bima unzila alaina mu muna yin imani nan sai aka kawo sigar mudhari ba kawo sigar madi ba ba sai qalu amanna bima unzila alaina mun riga mun imani da abinda aka saukar wato sai su ce ai wato muna imani ko muna tabbata akan wannan imani wato hatta fil mustaqbal hatta anan gaba muna nan akan at-taura kawai ba za mu ƙara komai akan ta ba to kun ga kenan suna da awarkan cewa su innahum ala shay cewa suna kan wani abu su suna ganin cewa suna kan wani abu tunda sun ce at-taura tunda Allah ne ya saukar da ita to suna nan akan ta har abada har anan gaba ba za su bar imani da at-taura ba wannan kuma ya ishe su wa yakfuruna bima wara'ahu Allah ya sifanta to halin su yace ga alhali kuwa yayin da suke cewa su za su tabbata akan imani da at-taura suna kafirce ma abin da ke zuwa bayan at-taura din alwara shine abinda yake zuwa bayan abu yana daga cikin al-abdad al-amam wal khalf da ana ce masa wara gaba ko baya da ana ce masa wara abinda yake kishi saboda kan yana daga cikin al-abdad wato duk abinda ya zo bayan at-taura duk abinda yake ba at-taura ba suna kafircewa da shi wanda duk abinda Allah ya saukar ba at-taura ba suna kafircewa da shi wanda maksudi anan wajen shine al-qur'ani alhali ga wato suna kafirce su masu kafirce ma al-qur'ani ne gashi ku al-qur'ani al-haq shine gaskiya wato kamar an ke wato gaskiya ga baki daya wato an yi hasarin ta an iyakance ta a cikin al-qur'ani gaskiya ga baki dayan ta an iyakance ta a cikin al-qur'ani dan haka duk wanda bai imani da al-qur'anin ba laysa ala shay na gaskiya baya kan wani abu wanda yake na gaskiya domin al-qur'ani shine wanda yake gaskiya kuma gaskiyar nan ba sabuwar gaskiya bace a wajen su musaddiqan lima ma'ahum mai gaskatawa ne ga abin da ke wajen su na at-taura to me zai rusa wannan da'awar ta su bayan an faɗi halin su kan cewa su ba masu addini bane tunda mai addini kamata ya zamanto kan cewar mai gaskata duk abin da aka ce an saukar da shi daga Allah ne to sai kuma Allah ya yi raddin da'awar su da abin da zai rushe ta daga tushe domin ya bayyana cewa su makareta ne a cikin da'awar cewa su masu imani ne sai Allah ya ce qul ce ne musu wato annabi Muhammad sallallahu wannan umarni ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma umarni ne ga dukkan al'ummarsa duk wani dan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya samu kansa a cikin muhawara tare da bayahude wajen kiransa zuwa ga imani in yi masa hujja da irin wannan to ga hujjar da za ta wato rusa maganarsa daga tushe shine falima taqtuluna anbiya Allah, me yasa kuke karkashe annabawan Allah? Nan ba a ce falima qataltum anbiya Allah, me yasa kuka karkashe annabawan Allah? Sai aka ce kuke karkashewa domin a nuna cewa ba su suka yi kisan ba, su wanda suke wannan zamani iyayensu ne suka yi, amma saboda sun yadda da abin da iyayensu suka yi, sun yadda akan cewa su mabiya addinin iyayensu ne, wanda daga cikin su akwai wanda suka karkashe annabawan Allah, saboda haka sun yi tarayya da su a cikin laifi, sun zama tosawa daidai suke. Kuma fuska ta biyu, Allah ya kawo sigar mudari'i domin ya nuna cewar ai ba su daina wannan halin nasu ba na iyayensu, domin suna nan suna shirin kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisa ake ce falima, me yasa kuke yin wato kuke akan wannan dabi'a ta kisan annabawa? Kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai yayi idafar, bai ce falima taqtuluna al-anbiya ba, sai ce anbiya Allah, annabawa na Allah, annabin Allah wanda ya cancanta abinda ya cancance shi tunda an dangana shi zuwa ga Allah, shine a girmama shi, a taimake shi, a ji nauyinsa, a yi imani da shi, ba a kashe shi ba. To te dan me idan dai har kun yi gaskiya cewa kun yi imani, maimakon ya zamanto kun taimaki annabawan Allah, kun so su, kun girmama su, kun taimaka musu akan abokan gabansu, sai kuka zamanto ku ne masu karkashe su, shine hikimar idafar annabawa zuwa ga idafar annabawa zuwa ga sunan Allah tabaraka wa ta'ala, dan a nuna cewar ai haƙƙin su shine at-ta'zimi wa at-tabjili wa an-nasr, a girmama su, a ɗaukaka su, a taimaka musu. Amma waɗannan su sai suka zamanto masu karkashe annabawa ne, saboda haka hanyar su daban, hanyar imani daban. Shi yasa sai Allah ya ce qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin, in kun kasance mu'mine. Ai wato imani, in dai ku mu'mine ne da gaske, to ba zai yiwu a ce kuna kashe annabawa ba. A cikin wannan in kuntum mu'minin din nan jumla ce ta sharadi, jawabinta shine falima taqtuluna anbiya Allah. To amma a cikin wannan da yawa daga cikin masu bin ka'idojin Larabawa za su ce ba su yadda ba, malaman Basra za su ce aljawab la yataqaddamu ala shart, sai ka kawo jumlar shartiya kafin ka kawo jumlar jawab, kafin ka kawo jawabin shart. To amma ahlul kufa suka ce ba abin da zai hana me, gashi alqur'ani yazo, wannan shahidi ne a cikin sa, a cikin alqur'ani. To malaman Basra sai suka ce a ai qul falima taqtuluna anbiya Allah, wannan jawabi ne na sharadi da aka shafi, ai in kuntum mu'minin falima taqtuluna anbiya Allah, in ku mu'mine ne me yasa kuke karkashe annabawan Allah, in kuntum mu'minin falima fa'altum dhalika, in ku mu'mine ne yasa kuke wannan, kaga wannan ai takrari meme tawaye ba shi da bugan kawai a kiyaye ka'ida, dan kawai a kiyaye ka'ida. Alhali ba Qur'ani harshe ne ba, shine ba shine alqur'ani balarabi bi lisanin arabiyyin mubin, saboda haka daga cikin alqur'ani ake daukar ka'idar larabci, saboda haka wannan ayar hujja ce ga malaman kufa, hujja ce ga malaman kufa suke sa'i akan cewa dan sharadi ya gabata, dan jawabi ya gabata akan sharadin sa, babu komai gashi ya zo a cikin alqur'ani. Dan haka daga cikin malaman tafsiri Abu Hayyan mai Bahr al-Muhit ya zaɓi wannan fuska, ya saba ma abin nan a Sheikhul Fanni Imam Sibawayhi a nan wajen, ya ce to gashi akan abin da zai kuma magana su inta da ƙwari, domin wannan shar'iyyar jawabinsa, in kun kasance mu'mine na gaskiya me yasa kuke karkashe annabawan Allah? To a cikin wannan kun ga kenan an rusa da awasu daga tushe, da awasu ta cewa sun yi imani da abin da Allah ya saukar a gare su, imanin nasu na ƙarya ne, domin ba zai yiwu a ce sun yi imani ba sannan kuma suna kashe annabawa, domin an dai sun yadda da attaura. To a cikin attaura an ce a kashe annabawa? A cikin attaura akwai inda aka ce a kashe annabawa? Annabawa kuma na Allah, wanda a cikin attaura da cikin linjila da cikin alqur'ani da zabura da dukkan tafan Allah, haƙƙin annabawa a yi imani da su, a taimake su, a girmama su, a ɗaukaka su. Saboda haka yahudawa makareta ne a cikin imaninsu da suke cewa sun yi imani da attaura, saboda haka wannan shine usulubin alqur'ani na rusa hujjarsu daga tushe. Sannan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa
walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtum al ijla min ba'dihi wa antum zalimun.
Allah yace lalle annabi ja'akum Musa, annabi Musa ya zo muku bil bayyinat, da ayoyi mabayyana. Al bayyinat wato dalilai mabayyana sune mu'jizozi da suke nuni akan gaskiyar annabin Allah. Abin nufi anan da al bayyinat shine ayoyin da annabi Musa ya zo da su na mu'jizozi, kamar sandansa da ya zo da shi wanda zai jifa da shi, zai yadda shi sai ya zamanto macijiya, da hannunsa da zai sa daga kashin hammatarsa ya fito da shi sai ya zamanto yana kyalli, da yanda ya tsira da keta teku da aka yi masa ya wuce da shi da bani Isra'il. Allah ya halakar da Fir'auna, wannan duk bani Isra'il sun ga wannan, da saukar masa da almannu wassalwa, da dutse da yake bugunsa ya bubbugo da ruwa, da kuma sauran ayoyi waɗanda tun a zamanin annabi Musa, tun a zamanin Fir'auna Yahudawa suka gani. Fa arsalna alaihim at-tufan wal jarad wal qummal wad dafadi' wad dama ayatin mufassalat, duk waɗannan sun gani. Allah ya kawo musu mamakon ruwa mai yawa, ambaliya, suka je suka samu annabi Musa. La in kashafta annar rijza la nu'minanna laka wala nursilanna ma'aka bani Isra'il, in ka yayi mana wannan musibar zamu imani da kai mu saki bani Isra'il su tare da kai. Ya addu'a Allah ya yi, da suka ga yabanya ta fito sai suka ce dama zancen banza, dama ba wata musiba bace, alhairi ne. Sai da yabanya ta fito tukuna suna shirin za a yi girbi, sai Allah ya turo fari, shine aljarad din, duk suka cinye alfanu. Cinye suka koma wajen annabi Musa, ud'u lana rabbaka la in kashafta annar rijza la nu'minanna laka, kai roƙa mana ubangijinka in ka yaye mana wannan musiba zamu imani da kai. Ya addu'a Allah ya yayi, suka samu abin da suka samu. Sannan Allah ya jarabce su da suka ci gaba da kafirci da kangarewa. Allah ya jarabce su da kwarkwata, sannan da kwaɗi, sannan da jini, duk ruwansu ya koma jini. In mutum ya zo zai sha jini, inda shi kiftiyi ne dan mabiyin Fir'auna, yana buɗe randarsa sai ya ga jini. Har malamai abin da masu bayanin kisoshin al-kitab suke cewa da zai je ya samu bani Isra'il, gidansa a randarsa ruwa ne, amma yana ɗauka zai kai bakinsa sai ya koma jini. Duk sun ga waɗannan ayoyin, bani Isra'il duk sun ga waɗannan fa. Sannan kuma banda su da kuma waɗansu albayyinat ɗin waɗanda suke, domin albayyinat ba wai su tsaya akan mu'jizozi bane, dukkan dalilai da suke nuni akan gaskiyar, akan kadaituwar Allah da gaskiyar sakon annabi, wanda sun hada da hadda al-adillatul aqliya, dalilai na hankali, su ne abinda ke cikin littafin Allah da aka saukar musu, wanda yake nuni akan kadaicin Allah da ƙarfin hujjar annabin Allah da ya zo. To duk sun ga wannan, shine duk shine Allah ke tattar da su, wannan annabi Musa fa ya zo muku da ayoyi mabayyana. Thumma takhadhtumul ijla min ba'di, sannan duk da waɗannan ayoyi mabayyana din, shi yasa aka kawo thumma, bayan kun ga waɗannan ayoyi mabayyana, ittakhadhtumul ijl, kuka riki dan maraki, ittakhadhtumul ijla ilaha, kuka riki dan maraki, ai ma'ana abun bauta, min ba'dihi, bayan annabi Musa ya tafi zuwa ga miƙati, domin lokacin da suka dauki dan maraki, saboda dan haka an yi sabani akan wannan damir din, damir din ga me yake komawa. So mafi inganci shine cewa min ba'di zahabi Musa ila miqati rabbih, bayan tafiyar annabi Musa ya zuwa ga miƙatin ubangijinsa, domin da ya zo ne Allah yake ce masa وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري منجرب شمتا ننك باينك باين تفيرك باين بانك دسو كتوه وجن ون ميكاتي سامري يا بتدسو شيني سسك أموسى أمرك yana kuka suka maida shi abin bauta kamar yanda kabilar mushrikan kana'anawa suke yi kana'anawa da suke zaune a gefen tekun al-bahr al-mutawassit wajen su Beirut kenan yanzu Beirut da garuruwan dake kan wannan gabar tekun tekun Mediterranean anan wajen suke kana'anawa sune masu wannan al'adar masu bautar dan maraji to sun gansu a wajen tafiya suka ce su ma Annabi Musa ya sa musu abin bauta kamar sa ya tun yi musu wa'azi amma yana tafiya basu ji wa'azin Annabi Musa ba sai suka riki dan maraji abin bauta bayan sun ga ayi mabayyana saboda haka menene ya nuna rashin gaskiyar imanin su menene mafi bayyana rashin imanin su irin wannan domin wanda ya ga ayi mabayyana ya fi wanda yake bai ga ayoyi mabayyana ba kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wanda suka sani sun san wanda ba su sani ba shi yasa ake cewa wa alimun bi ilmihi lam ya'malan yu'adhaban min qabli ubadi sana malami da yake bai aiki da ilimin sa ba za a yi masa azaba tun kafin wato masu bautar gumaka dan shi ya samu ayoyi mabayyana ya samu hujja ta bayyana a gare shi to shi yasa Allah ya ce Annabi Musa ya zo muku da ayoyi mabayyana sannan tare da wannan kuka zamanto masu wannan hali kuka zamanto masu bautar dan maraki thumma tahaftumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun alhali ku kuna azzalimai bittihadihi da wato botakku da rukan ku dan maraki ya zamanto abin bauta dan sai aka kawo shi da sigar wato sigar ismul jumla ismiya mai nuni akan dawama wato kuka tabbata azzalimai babu wadansu azzalimai din ma in ba ku ba tunda ma'anar shine hasrul mubtada fil khabar abin hasrul khabar fil mubtada cewa babu wadansu ai wa antum zalimun ku ba wasu ba komai bane illa azzalimai aka kebance hasrul mubtada fil khabar aka kebance dukkan wani sifa ta su in ba zalunci ba domin me domin sun sanya ibada ba a mahallinta ba domin wannan shine yafi komai zalunci shirka inna shirka la zulmun azim shirka da Allah zalunci ne babba domin shine zalunci a cikin haƙin Allah ka hana Allah haƙin sa Allah ya ce wa antum zalimun kuka zamanto azzalimai masu tutar kawo kansu وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله تعالى يتي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ كُنَّا يَعِنْ دَ مُكَ رِكِي أَلْقَوَرُنْكُمْ alƙawarin da muka dauka al-mithaq kamar yadda muka fassara ta gabata a gare mu shine al-ahd al-mu'akkad alƙawari wanda yake wanda aka karfafa shi al-ahdu shadid alƙawari mai tsanani ku tuna yayin da muka dauki alƙawarin ku mai tsanani al-amali bima fi at-taura kan ku aiki da abin da ke cikin at-taura wa rafa'na fawqakum at-tur al-hali a lokacin da muka dauki alƙawarin naku rafa'na fawqakum at-tur mun daukaka dutsen tur tursina burbushin ku sama da ku domin yayin da suka ji Allah yana cewa ku yi kaza suka ce ba za su yi ba saboda haka sai Allah ya daukaka sai Allah ya sanya dutsen tursina ya tashi sama da su suka ganshi kamar zai fado a kansu suka ji tsoron Allah suka san cewa al'amarin yana da nauyi wannan mithaq din wato wannan alƙawarin mai tsanani ne da wanda yake daga Allah al'amarin sa ƙarfi gare shi saboda haka akan wannan suka ce sun ji to bayan sun ce sun ji din sun dauki alƙawari daga Allah ga abinda Allah ya ce musu khudu ma atainakum biquwa ku riki abinda muka umarce ku da shi biquwa ai bi jiddin wajtihadin da ƙarfi da kuma wato kokari nan kamar yadda ya gabata a fassarar wannan biquwa abinda ake nufi da alquwa shine wato ku rike ta da ƙarfi wajen aiki da ita da kuma fahimta ta yadda za ku yi istinbati ku biya wato kyakkyawar ma'anar umarnin Allah tabaraka wa ta'ala kyakkyawar fassarar umarnin Allah tabaraka wa ta'ala
kokarin wato abin da yake ba ku sani ba ku istinbati wato ta hanyar kiyasi sahihi abin da yake ku zuwa ga sanin hukuncin Allah daga asalin da kuke da shi wasma'u kuma ku saurara umarni ai wasma'u sama'a qabul ku saurara umarni umarnin da za ku in kun ji za ku bi shine alƙawarin Allah ku yi aiki da abin da aka ba ku kuma ku bi umarnin da ake ce mu ma'anar isma'u ai ku sau wato ku zamanto kun yadda ku jawo kun yadda a ba ku umarni shine ma'ana al-istislam domin ma'anar musulunci shine ka yarda a umarce ka a hana ka to kuma ku yarda a umarce ku a hana ku shine ma'anar isma'u wato ku karbi dukkan abin da za a umarce ku da shi za a hore ku da shi na umarni ko na hani to suka dauki wannan alƙawarin qalu sami'na wa asaina sai suka ce mun ji wa asaina amma mun saba as-samaa anan sabanin wancan samaa din ne domin inda wannan samaa din daidai yake da wancan sai a samu tanaku tukadar raya Allah ya ce isma'u ku saurarawa wanda yake ta karba suka ce mun saurara amma ba wannan saurarawa da Allah ya ce musu wannan saurarawa mun ji kawai abin da ka faɗa ba mun ji wanda yake na karba ba bi dalili sun ce wa asaina amma mun saba mun ji abin da ka faɗa amma mun saba wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim sai aka shayar da wato al-ijl anan wajen wato an shafe al-mudaf an tsaida mudaf ilayhi maqamin al-mudaf wa ushribu fi qulubihim hubbal ijl aka shayar da soyayyar dan maraki a cikin zukatansu abinda ake nufin da shayarwa al-sharab shine mukhalatat al-ma'i bil jamid wato cakudar abu wanda yake mai ruwa ya zamanto ya cakuda da abin da yake sandararre to dan haka ya zamanto ake cewar wato saboda san dan maraki ya shiga ya cakuda da zuciyarsu ya ko ina ya mamaye yayi kaka gida a cikin zuciyar sai aka manta shi da sha kamar wato ruwa ya shiga cikin kamar yadda ruwa zai shiga cikin abu zai shiga cikin sukari ya narka shi an fahimta to haka san dan maraki yayi wannan kuwa wa ushribu fi qulubihim al-ijl ay hubb al-ijl domin ba dan barkin ne aka shayar da shi a cikin zuciyarsu shi yasa akwai wani daga cikin magabata daga cikin salaf as-suddi ya kawo wani tafsiri wanda malamai suka yi masa inkari saboda sabawa su da zahirin al-qur'ani cewa annabi Musa ya fike dan maraki din nan ne ya diddiga ya fike dan maraki ya jika shi a cikin ruwa ya ba su suka sha duk wanda ya sha in yayi motar dan maraki sai ya zamanto da sai ya bayyana sai ya samu alama ta daban sai ya tabbata ruwan sai ya tabbata a cikin zuciya a cikin cikinsa wanda ku bai motar dan maraki ba idan ya sha sai ya amaya saboda haka sai ya fassara ayar da wannan kama abinda alqur'ani nuna a cikin surat taha a annabi Musa me yayi da dan maraki lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa yace zamu kona shi sannan mu tokarta sa mu yada ta mu zuba ta a cikin ba su ake suka sha ba to da ka saba mu zahirin alqur'ani dan haka ya zamanto abinda ake nufi ba dan marakin ne aka shayar da su ba a'a san dan marakin aka shayar da su saboda zahirin alqur'ani shine zai tabbatar da wannan domin wannan kuma uslubin larabawa ne na cewa soyayyar wani abu ana sifanta mutum da cewa in yana son wani abu da har ya makance akan cewar ya wato zuciyarsa ta sha son wannan abu kuma wannan wato uslubi na larabawa kan akawo al-mudaf wato akawo mudaf ilayhi maimakon al-mudaf wannan abu ne wanda yake sananne kamar was'alul qaryata allati kunna fiha ay was'alu ahla al-qaryati allati kunna fiha sai aka shafi ahal aka tsayar da al-qarya ta zamanto maqamin al-ahal aka bata irabinta na an-nasb aka ce masa was'alul qarya wa ma yalil mudafa yati khalafa anhu fil irabi idha ma hudifa abinda yake bin al-mudaf ilayhi yana zuwa khalaf wato maimakon al-mudaf a wajen i'rabi in aka shafe al-mudaf din sai ya zama ta dauki mahallin al-mudaf ilayhi wannan usulubi ne sananin larabci shi yasa dan malik ibn malik a cikin at-tasi'a a cikin al-khulasa a cikin al-fiyasa yayi isharar ga abinda yake sananin ne a cikin lugar larabci shi ku al-qur'ani ya zo ne da lugar larabci saboda haka abin nufi Allah ya shayar da bani isra'il ya shayar da zukatansu san dan maraki ya zamanto cewar wannan ya sanya su suka makance daga ayoyi mabayyana wanda suka gani imanin nasu ya tafi ga baki daya har suka je suka yi wannan babban zalunci a na wato sanya ibada ba a mahallinta ba wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim aka shayar da su soyayya dan maraki ay khalata hubbuhu qulubahum kama yukhalituhu kama yukhalitu ash-sharab soyayya dan maraki ya cakuda da zuciyarsu kamar yanda wato abin sha yake cakuda da abin da ya shiga cikin sa bi kufrihim ay bi sababi kufrihim saboda kafircin su to wane ne ya shayar da su san dan maraki waye shayar da su waye shayar da su ka tantu san dan maraki na samiri samiri wasita ne ya isa yi wannan wannan akwai ithbatul qadar a cikin nan Allah ne Allah shi ke halittar hidayah shi ke halittar bala Allah ya shayar da su soyayyar dan maraki a cikin zukatansu amma Allah ba azalimin kowa bane bi kufrihim bi sababi kufrihim saboda kafircin su aljaza'u min jinsil amal shi yasa ake cewa alma'asi baridul kufr sako shine yake kai mutun ya zuwa ga kafirci kamar yanda kafirci idan mutun yayi zai da ƙara masa kafirci alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirin ta'uzzuhum azza ma'anar ta'uzzuhum anza wato shaydanu suna ƙara ma kafirai bata suna ƙara musu kutsawa a cikin kafircin su da batan su to Allah ya kare shaydanu su yi musu wannan amma kuma wajen mu'mini ku Allah sai ya hada shaydanu samun sulta akan su inna ibadi laysa laka alaihim sulta baka da iko akan su saboda haka duk abin yana wajen Allah shi yasa koyaushe yake da muhimmanci ya zamanto cewa mu'mini musulmi abinda ake so koyaushe yayi ya zamanto mai ji da biyayya mai ji da miƙa ma da sallama ma Allah kaga ai saboda sun ce sami'na wa asaina bayan sun ga ayoyi mabayyana sakamakon wannan shine Allah madaukakin sarki ya jarabce su da wannan mummunan kafirci mummunan bala'i shine bala'i a cikin addini bala'i a cikin addini babu bala'in da ya kai shi qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin Allah yace tir da abinda imanin ku yake horon ku da shi in kuntum mu'minin idan dai kun kasance mu'minai idan dai kun kasance mu'minai kamar yanda kuke riyawa wato ma'ana abinda imanin ku yake umartar ku da shi shine na bautar dan maraki da karkashe annabawa to wannan imanin tur da shi imanin da zai sanya ka kai shirka da imanin da zai sa ka kashe annabawan Allah da imanin da zai sa ka kai tawaye ga umarnin Allah kace ma Allah na ji na ki to tur da wannan imanin saboda haka duk wannan karin tabbatar da ta karin ƙaryata da a wasu ne na cewa sun imani da abinda Allah ya saukar cewa su makaryata ne domin imani ba haka ne al'adar sa ba in ku imani in kuwa suna su imanin haka yake to tur da wannan imanin ba shine imanin da ake kiran sa zuwa gare shi ba shine imanin da ake kiran mutane zuwa gare shi ba shi yasa addinin yahudanci kamar yanda yake ya zamanto addini na abun wato ai tur da shi domin ga irin abin da yake umarni da shi wal in kanat lakum ad-darul akhirah
wal in kanat lakum ad-darul akhirah indallahi khalifatan min dunin nas fatamannaw al maut in kuntum sadiqin ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالمتقين بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون
الله يقول إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين نعم الله يدعو وتدعو التاسو يساك روسا haka aka rinka bibiyan Yahudawa duk wani abu da suke ganin suna akai da wani abu da suke da'awa da suke tinkaho da shi haka aka rinka bin sa ɗaya bayan ɗaya ana rusa har sai da ya zama tukanta addinin Yahudanci babu duk wani ƙarya da suka zo suka yi da suke tinkaho da shi sai da aka rusa shi mutuna fa mu rinka suranta matsayin Yahuda wannan yayin da aka saukar da Alkur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin na a jaziratul arab su ake gani malamai su ake gani cigababbu su ake gani wayayyu su suke da littafi suke rubutu suke karatu suke da wani yare daban ba yaren larabci ba suke karanta littafi da yaren ibriya yaren da suke da'awar cewa shine yaren annabi ibrahim su ne suke da'awar cewa sun fi kowa wato da daddan tarihi har su kansu larabawa in wata rigima ta barke tsakanin su ana neman mazowa ilimi wajen su ake tafiya shi yasa Allah yake sabon da cewa man indahu ilmul kitab wanda yake da ilimin sanin littafi to sune suke da wannan matsayin to kuma suka zo sai gashi sun zo sun yi fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kokarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya a farkon zuwan sa Madina ya janyo su ta hanyar muwafaqa da su da nuna musu cewa addinin nan fa asalin su duk ɗaya ne har kiblar ma da kuke bi kiblar annabi Musa yayi muwafaqa da su yana bin wannan kiblar har wata 16 diya wannan da su amma suka tsaya saboda hasada da kiyayya da gaba da taurin kai ga Allah wasu sun sallama ma Allah wato shine fa Allah ya rinka tona musu asiri yana rusa dukkan wani abu da suke akai yana daga cikin da a wasu yanzu wanda Allah madaukakin sarki ya ambata yake cewa kul in kanat lakumud darul akhirah kace musu kai wannan kullun wanda ake muhataba da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma duk wani mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda matsayin muhawara zai hada shi da mu'mini kace in kanat lakumud darul akhirah idan ad-darul akhirah gida wanda yake na lahira wato can wato gidan lahira ma'anar sa anan wajen aljanna ita ce fa ni'ma uqbad dar kyakkyawan gida na ƙarshe madalla da shi ga wato wanda suka samu shiga aljanna to idan aljanna kanat lakum ta tabbata a gare ku khalisa wannan khalisa din hali ne na aljanna halin kasancewar ta wato ita wato ta tatta gare ku kadai wato ba mai shiganta in ba ku ba mai shiga aljanna in ba ku ba wato an yi ta ne kai kebantacciya gare ku wannan ishara ne zuwa ga fadin su lan yadkhulul janna illa man kana hudan aw nasara ko kuma nahnu abnaullahi wa ahibba'u ko kuma lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dud duk da irin wannan da'awar to haka suke cewa aljanna ta su ce su kadai min dunin nas banda sauran mutane khalifatan min dunin nas banda sauran mutane annas anan wajen ai jami'un nas jami'un nas ba wai kai ana nufin mu'mine ba ba wai yahuda suna cewa mu ne kadai aljanna ta mu ce banda ku mu'mine banda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da mu da yasan mu'mine a'a da duk sauran mutane ba hatta yahudawan da suke hatta wato mushrikai din da suke ganin su sune malaman su su ma sun fitar da su su ma ba su da rabo a cikin aljanna dan ba wanda yake bai hude tsanan abinan tsanar mushriki akwai dan uwan malam abubakar da yake ne yana jami'a islamiyya ta madina da yayi binciken sa akan
abin nan akan ya sunanta wannan sharhin at-taura nan tafsirin at-taura akan ta yake yin ya rubuta digirin sa na uku doctora mishna akan ta yayi yana ba labarin irin nusus dake ciki dake cikin abin nan wannan tafsirin na wato kiyayyar yahudi ga mushriki daga ciki cewa inda mushriki zai zo ya kwana a gidan yahudi mushriki zai zo ya sauka a gidan ya kwana to bai halatta a ci abinci a wannan gidan ba duk abincin da aka dafa haramun ne a ci saboda kai mushriki ya shigo cikin gidan amma kuma gashi abinda suke abinda iyayen suke bautar dan maraki suke su ne farkon masu shirka a cikin addinin da yahudanci yayin da suka so su bi addinin Allah sai su bi shi yayin da bai riya musu su bi addinin Allah ba za su bi shi ba to wannan da Allah ba da khalisatan su da awasu shine aljanna gare su ce su kadai min duni nas banda sauran mutane baki daya domin duk sauran mutane suna kiran su goyim wato wanda ba yahudi ba mutane duniya a wajen su al'umma biyu ce yahud ghayr yahud da ba yahudi da wanda ba yahudi ba ko me jinsin sauran mutanen ba yahudi bane shikenan kawai shi dan wuta ne ko menene shi shi suke kiran sa goyim kuma su waɗannan kawai ɗan rakiya ne amma duniya da abin da ke cikin ta an halice ta ne domin su ne zababbin Allah haka ke faɗa sha'abullahi al-muhtar the chosen people of god zababbin bayin Allah haka suke kiran kansu sauran mutane ko gabaki daya su wayannan sinannu ne to sai Allah madaukaki to ga wannan da'awa ce suke yi kuma larabawa suka gaskata su ana ganin su a nuna su a rinka ganin sha'abullahi al-muhtar to sai Allah ya ce musu fatamannawul maut wannan shine jawabin in kanat lakum darul akhirah wannan jumla ce ta sharadi idan rayuwa idan gidan lahira aljanna kanat lakum ta tabbata a gare ku khalisatan kebantacciya ce ita a gare ku min dunin nas banda sauran mutane fatamannawul maut to ku yi burin mutuwa domin wanda yake ya san aljanna zai je ina ruwansa da sauran rayuwar duniya kuma ka san aljanna zaka tafi ina ruwanka da ka zauna kana ciwon kai ina ruwanka da ka zauna kana neman sisi da kwabo kana neman abin da zaka ci ina ruwanka da wannan tunda ka san aljanna zaka je me zaka rasa aljanna in ci ne can zaka je ka same shi malahu min nafar in ma ta ne can zaka je ka same shi wahurun in saboda haka sai Allah ya musu abinda yake ilzami wanda shi ake ce ma ilzami yake lizumta musu cewa inda gaske ne kuke to ku yi burin mutuwa fatamannawul maut ku yi burin mutuwa in kuntum sadiqin at-tamanni shine a zuciya ake yin sa wato a zuciyarku ku yi burin mutuwa ku ce muna so mu mutu ku yi sha'awu ku gurace mu wato mutuwa in kuntum sadiqin idan kun kasance masu gaskiya a cikin me a cikin da'awar ku kan cewa aljanna gare ku take kuku kai walan yatamannahu abada Allah yace ba za su burinta ba har abada fil mustaqbal har abada ba su burin mutuwa ba bima qaddamat aydihim bisababi ma qaddamat aydihim saboda abinda hannuwansu suka gabatar na miyagun ayyuka ay min kufrihim bin nabi sallallahu alaihi wasallam al mustalzim bi takdhibihim daga cikin wannan kafircin nasu wato daga cikin abinda suka gabatar maka hukunsu na kafirce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine yake lizumta musu suke yin wannan ƙaryata wanda wannan shine yake lizumta musu zaman to makaryata tunda sun kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san abinda suke dan haka ba za su taba yin wannan tamanni din ba wallahu alimun bizzalimin Allah masani ne da azzalibai ai alkafiri wato waɗanda suke kafirai dan haka zai musu sakayya in aka ce Allah ya san wanda suke sune azzalimai ma'ana wato zaluncin su bai buye ga Allah ba mummunan aikin da suke bai buye gare shi ba kuma zai musu sakaya da abin da ya dace da aikin shi nan wajen wato alqur'ani ya tafi ya dauki wannan uslubi na hujja ta hankali
cewa idan dai da gaske kuke yi cewa aljanna ta kuce ku kadai, to me amfanin zama, me amfanin ci gaba da rayuwar duniya? Ku ce kuna son ku mutu, domin ba za a shiga aljanna ba sai an mutu. To tunda kuma kuna sha'awar shiga aljanna, to ku gutsa ma mutuwa. Ko ko ba ku san aljanna, in ku ba ku san aljanna ne, to ku daina cewa lan tamassana an-naru illa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. In ku za ku ci gaba da fada, to shikenan ku je ku shiga aljanna, shine ku ce kuna so ku mutu. Domin tafarkin shiga aljanna shine mutuwa. Kaga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai haka suke. Kamar Abdullah ibn Rawaha lokacin da aka je yakin Mu'ta, ɗaya daga cikin Umara, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan Jafar Zaid ibn Haritha shine amir, in ya fadi Jafar ya karba, in Jafar ya fadi Abdullah ibn Rawaha ya karba. Abdullah ibn Rawaha da ya karbi tutar, ana cewa ai a koma, ai a koma, saboda ganin gashi komanda har biyu sun mutu, sun yi shahada. Yace ana cewa a koma, yace ai ba yaki muke dan yawa ba. Ya fara wannan waƙar ta, sai ya habbadal jannatu waqtirabuha tayyibatun wa baridun sharabuha wa rumu rumun qaddana azabuha. Yace yayi gaba aka kashe shi, ya habba, yace madalla da aljanna waqtirabuha, da kusancin shigar ta. Tayyibatun wa baridun sharabuha, mai tsarki ce abin shan ta, mai sanyi ce. Haka yaje fuskanci mutuwa da kamar Amr ibn Jamuh, gurgun nan wanda ranar yakin Uhud yana cin dabino, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aljannatu tahta dhilalis suyuf, aljanna tana karkashin inuwar abin nan kibbauni takobi. Yace yanzu wato babu wani abu tsakaninsa da aljanna in banda wannan dabinon da yake ci, sai ya waki da shi yaje ya fada cikin kafirai a kashe shi ya shahada. To kaga wanda suka masu gaskiyar imani ke nan, domin inda gaskiyar imani sai mutum ya burin mutuwa. Dan mutum ya san cewa aljanna zai shiga, me zai saurara? Shi yasa Ammar ibn Yasir yake ta waka shi ma a lokacin yakin Siffin, yake cewa gadan nalqal ahibba Muhammadan wa hisba, gobe za mu haɗu da masoya Muhammad da rundunarsa sallallahu alaihi wasallam. To wataƙila wani zai ce, to ya zami da wannan, gashi wayannan sahabbai suna burin mutuwa, gashi kuma an ce wannan Yahudawa ne ake musu tahaddi da shi, ake musu fitona fito da shi, kuma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yatamanna yanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bi fa in kana labudda fa'ilan falyaqul allahumma ahyini ma 'alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha 'alimta al-wafata khayran li. Yace kada ɗayan ku yayi burin mutuwa saboda ta cuta da ta same shi, idan labudda sai yayi wata addu'a, to yace Allah ka rayar da ni matsawar kasan rayuwa ta fa alkhairi a gare ni, ka dauki raina matsawan kasan mutuwa ita ce mafi alkhairi a gare ni. Yace to wannan ai hadisin ya kayyade li burrin nazala bihi, a wata riwaya ta Tirmidhi, min ad-dunya, saboda wata cuta da ta same shi ta duniya. Wato mutum abinda aka hana burin mutuwa, an hana ayi burin mutuwa saboda cuta ta duniya da ta samu mutum, kamar rashin lafiya, ko tsananin talauci, ko tsananin wato zafin kaskanci karkashin abokan gaba, mutum ya ci shi yana burin mutuwa. Wannan an hana wannan, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana. Amma idan a hali biyu malamai sun faɗa, wanda yake nassoshi sun tabbatar da shi, mutum zai iya burin mutuwa idan yana jin tsoron fitina da za ta raba shi da addininsa. Shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, kamar yadda zo a cikin Abu Dawud, cikin addu'ar bayan sallah, Allahumma inni as'aluka fi'l al-khairat wa tarka al-munkarat wa hubba al-masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun. Wato Allah, idan ina roƙonka kyawawan ayyuka da barin miyagun ayyuka da soyayyar miskinai, kuma idan kai nufin fitina gabayinka, to ka ɗauki raina ba tare da ina cikin waɗanda suka fitinu ba, wato suka rabu da addininsu. Yayin da mutum yake jin tsoron fitinuwa da rabuwa da addini, ya halatta wannan addu'a, kamar yadda Imam al-Bukhari yayi
lokacin da aka da fitina ta alaft bil qur'an ake ta aka tatta wato ake cewa an san dai bayan fitinar cewa alqur'ani zancan Allah ne ko ba zancan Allah ba sai kuma aka kawo fitinar cewa to lafzi fa lafazin da mutun yake da alqur'ani shi kansa makhluk ne ko ba makhluk ba aka tambaye imam al-bukhari akan wannan yake cewa alfazuna min a'malina wa a'maluna makhluqa wal qur'anu kalamullah ghayru makhluq yace lafazun mu daga cikin ayyukanmu ne ayyukanmu kuwa halittar su akai shi ku alqur'ani zancan Allah ne ba halittar sa ba akai sai aka ce ai yace lafazun sa lafazin da mutun yake yi da alqur'ani wannan makhluq ne saboda haka yace alqur'an makhluq fitina ta tsanantu gare shi shine yake yayi addu'a dama kuma Allah kamar yanda yazo a cikin tarjumar sa yana daga cikin wanda aka san su mujabud da awad ne Allah yana amsa addu'ar sa yace Allahumma baqat alayya al-ardu bima rahubat faqbidni ilayk Allah ta kasa ta takura a gare ni duk da yalwata dan haka dauki raina zuwa gare ka bai dade ba da wannan addu'ar an ce bai kwana bakwai ba Allah ya dauki ransa to domin tsoron fitina wannan mutum zai iya gurin mutuwa amma dan tsananin rashin lafiya ba ai abu na biyu da mutum zai iya tsoron da mutum zai iya kaun zai iya burin mutuwa neman mutuwa saboda shi shine idan ya ji tsoron ba zai iya dau ba zai iya ci gaba da sauke wajibin da Allah madaukakin sarki ya dora masa ba matso yana ya tabbata a cikin rayuwa kamar yadda sayyidina Umar yayin da ya zo a cikin muwatta yace Allahumma kabirat sunni sinni wa da'afat quwwati wa intasharat ra'iyati faqbidni ilayka ghayra mudayyin wala maftun Allah raina wato rayuwata a gide shekaruna sun yi yawa karfina yayi karfina ya kare ga al'ummata al'ummata talakawa na wanda nake ni ne shugaban su sun yadu ko ina a cikin duniya tun daga Farisa har can cikin Maghrib duk Umar shine amirul mu'minin kowa haƙƙin sa yake nema waje na kuma gashi karfina ya kare lokacin shekarar sa 63 yace Allah ka kuki raina ba mai tozar tafarlar da ka dora min ba ba kuma mai zaman tuwa na fitu ba wannan fi'ili na sayyidina Umar akan haka malamai suka dauki kan cewa mutumin da yake jin tsoron cewar wajibin da Allah ya dora masa ba zai iya yi ba domin abinda sayyidina Umar ya ci tsoro kenan ganin cewa Allah ya dora masa wannan muhimma wannan nauyi na shugabancin al'umma kuma al'ummar ta yawaita ta girmama shi kuma gashi shekaru sun zo masa da yanda yake Umar yanzu ba haka yake ba ya ji jikinsa abinda yake gani ya fi karfin sa yanzu abin ya soma fin karfin sa to kaga irin adalci irin na sayyidina Umar sai ce to Allah ka raba ni da ka dauke raina ma duk a huta da duniya amma kar a cikin haka kar ka sanya ni ya zaman to kan cewa na tozar to ta farilla taka ko kuma na fitinu da wato yin wani abu wanda yake zai raba ni da addini na to a cikin wannan halin mutum zai iya gurin mutuwa amma in ba wannan ba to ba a san ai burin mutuwa dan dai cutar duniya amma kamar mutum yayi kaunar mutuwa kuma a wajen jihadi wannan abu ne matlub sayyidina Umar daga cikin addu'arsa Allahumma inni as'aluka mauta shahadatan fi sabilik wa fi baladi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam Allah ina roƙonka mutuwar shahada a tafarkinka da kuma a garin annabinka sallallahu alaihi wasallam wani sahabi da yazo zai shiga cikin sallah sai yace kafin ya shiga cikin sau Allahumma atini afdala ma tuti ibadaka salihin Allah ka bani fiyayyen abin da kake ba mu bayanka salihai bayan an yi da sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waye ne yayin wannan addu'a sai ya fada yace in ku haka ne zaka mutu shahid to ya gina addu'ar kenan daga nan an masa albishir da cewa zai mutu shahid shine wato fiyayyen abin da Allah yake ba mu salihai in zaka roki fiyayyen abin da Allah zai ba ku yake ba mu salihai ka roki wannan mafi komin abin da Allah yake ba mu salihai shine shahada to yace zai baki saboda haka zai daina wannan addu'ar ne sai ci gaba saboda haka ya nuna mana cewa kenan wato shi kansa roƙon shahada yana daga cikin tamannin maut roƙon wato mutuwa ne kusa bila roƙon wanda yake ba wanda zai sai ne gaskiyar imani to Yahudawa ba za su yi ba nan gashi Allah madaukakin sarki ya ce ba za nan ya ce walayya tamannau abadan ba za su yi burin sa ba har abada ba za su yi burin mutuwar ba amma a cikin suratul jumu'a sai ce wala yatamannawnahu abada sai ya kawo dala wanda take take korewar alhal wannan ku sai ya kawo lan da take korewar mustaqbal gaba yace nan gaba ba za su taba buri ba nan ku sai yake cewa da yanzu alhal wal istiqbal yanzu da gaba ba za su taba yi ba to me yasa aka bambanta ba da yahudawan bane an bambanta saboda anan wajen an rataye abun ne ga da'awar mustaqbal in kana lakumud darul akhiratu khalisatan anan gaba wato aljanna ayushin za a shiga aljanna ba nan gaba bace ba abin wanda yake a mustaqbal bane sai aka kora mustaqbal amma a can suratul jumu'a da'awar su shine cewa su auliya Allah qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min duni nas in kuna riyawa cewar ku waliyan Allah ne banda sauran mutane ku ne kadai Allah yake so banda sauran mutane to kun ga wannan a yana maganar alhal ne wato ku a yanzu waliyan Allah ne kuma har nan gaba ma irin akibar waliyan Allah yake za su tabbata a gare ku to sai aka kawo jawabi da la da take kora wannan da'awar tun yanzu ba wai kawai mustaqbal ba aka ce wala yatamannawnahu aka ce ba za a yanzu ba za su taba yi ba kuma nan gaba ba za su taba wannan burin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yace ya ruwaito a cikin Musnad al-Imam Ahmad lokacin da Abu Jahal yace idan yazo ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya sake ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a Ka'aba sai ya taka wuyarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law fa'ala la akhadathu al-mala'ika da ya aikata da kuma mala'iku sun fa da mala'iku sun dauke shi da mala'iku sun dauke shi yace kuma law tamannaw al-yahud lamatu min inda akhirihim da yahudawa sun yi wannan burin da yace musu su yi burin mutuwa da sun yi da sun mutu gabaki ɗayan su shine ibnu abbas yake cewa da ɗaya daga cikin yahudawa ma yayi wannan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba sauran ba yahudi a bayan kasa duk yahudu za su mutu walau kharaja alladhina bahalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لرجعوا الى اهاليهم لا مال لهم ولا احد او كما قال عليه الصلاه والسلام يا دا wanda suke mubahala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su fito ai tsinuwa Allah ya tsina mai ƙarya da sun fito da su da iyalan nasu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da shi da iyalan sa yace da za su koma gida za su samu babu dukiya ba yaya a gidan gabaki daya amma dukkanin su kaga yahudawa basu kace kun san annabin Allah ne Nasara ma suka ce kun san annabin Allah ya duk wanda ya mubahala da annabin Allah ba zai sha ba sai suka ki wala tajidannahum ahrasan nas Allah ya bayyana halin su yace zaka same su ai su yahudawa wannan lamdin lamul qasam ne wallahi la tajidannahum kana samun su yahudawa ahrasan nas mafi kwadayin mutane ala haya akan rayuwa wulakantattar rayuwa nan at-tarkir litahqiq an kawo ta nakira cewa kowace irin rayuwa ke sun fi kowa burinta wato in ga za su zauna ana gana musu azaba a mai da su bayi a rinke musu bulala safe da yamma dare da rana wallahi su gwammace su zauna a cikin wannan bisa a ce suna burin mutuwa wanda duk wanda ya san bai hude ku haka yake haka suke rayuwar geto a Europe haka suke rayuwar geto geto wato unguwa ce ba zan kamata da wata unguwa amma akwai waɗansu unguwanni da suka zo zuciyata amma dai an san dai wato unguwa wanda take an san dai irin unguwa wanda take wato rayuwa a nan wajen kusan ba bambanci abin nan kusan rayuwar kabari da karanta fita saboda takura da bakin ciki da duhu da rashin wata walwala da yalwa ta rayuwa to a irin wannan rayuwar suka rayu eh a Guantanamo ai kurkuku ne su wannan suna rayuwa a cikin al'umma ba kurkuku bane amma an ware musu unguwa daban tasu ba mai shiga sai dai wanda zai je sai dai wanda zai je kare musu sinuwar albarka su ko ba za su fita daga nan wajen ba su shiga wajen masu hannu da su ga su shiga wajen sauran mutane kuma ba za a ba su damar ji yawan su su kara girman wannan gidan ba sai dai su rinka dora gida kan gida gida kan gida ko ba su da kuɗin da za su yi gida inda zai hau kan wani gidan mai yanzu wanda zai zama to mai karfi saboda haka wani lokaci gidan haka zai burma akan na kasa duk su halaka ba ruwan kowa kuma da su haka suka rinka wannan rayuwar shekaru daru shekaru daruruwan shekaru a kasashen turai in sun shigo daular musulunci ne suke dan samun abin nan a sauki to amma duk da haka sun fi kowa burin ci gaba da rayuwa shi yasa Allah ya ce wala tajidanna ahrasan nasi ala haya zaka same su mafi burin mutane wajen san rayuwa komai wulaƙancin rayuwa wa min alladhina ashraku kuma ma za ka same su sun fi kwaɗayin rayuwa a kan wato waɗanda suke mushrikai mushrikai ba su yi imani da ranar lahira ba amma ba yahude ya fi san rayuwar duniya bisa mushriki mushriki da bai san da bai yi imani da ranar lahira ba gyara duniya kawai zai yi saboda haka yana son duniya ko ba haka ba ba shi da dalilin da zai so lahira dan bai je da ita ba to su kuwa tare da imaninsu da lahira a da'awarsu sun fi shi san duniya wannan ya wato wannan isa matuƙa ne wajen wato baci Allah ya bata sufansu da abinda suka cancanta kuma jizu uslubi na alqur'ani balaga ta alqur'ani a kawo sifofi waɗanda yake za su nuna wato a in ka suranta ba yahude kai ka ce ga shi kana ganin abinda ke cikin zuciyarsa na zafin neman duniya da zafin rufewar ido akan harkar duniya haka kuma yahudawa suke a wannan zamanin yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana ɗayan su yana buri ya rayu shekara dubu law anan wajen law masdariya ce ma'anarta an aw yawaddu ahaduhum ta'mirahu alf sana ɗayan su yana burin rayuwarsa a rayar da shi shekara har dubu ɗaya wato ɗari bata ishe shi ba in ana magana 70-63 cewa shine rayuwar al'umma bata ishe shi ba shi shekara dubu aka ce za a yi sai ya ce ba komai a ce za ka tsufa tukufa ba ka da komai ba za ka yi komai ce ba komai inda yana rayuwa yana so to shi ya sa za ka ga ba ku ci labarin wanda wani mai kuɗi ba amma ban sani ba ko ba yahudi ne ko ba yahudi ba amma dai cikin danginsu ne mabiyansu wanda ya je ya sai wani akwati ya ce a sa gawarsa a cikin wata narkakkiyar iska narkakkiyar nitrogen aka narka ta aka sa shi a ciki domin aka sa shi a ciki jikinsa zai zamanto da ni'imarsa wai ya yi imani ilimin science wata ran zai gano abinda zai maganin mutuwa to ya zamanto shi ne farkon wanda zai amfana da wannan daga an gano maganin a zo a samun sai ya dawo ya ci gaba da rayuwa wasiyar da yake nan ka taɓa jin wanda bai taɓa mutuwa ba to in banda mara hankali waye zai wannan to duk wannan yana daga cikin yadda Allah ya sifanta su wato sun fi kowa kwaɗayin rayuwa shine Allah ta'ala yayi musu raddi cewa to wa ma huwa bi muzahzihihi min al'adabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun wato shi wa ma huwa bi muzahzihihi min al'adab shi ɗayan su ba wato abin rayi wa ma huwa bi muzahzihihi min al'adabi an yu'ammar ta'miruhu rayuwar da shi din rayarwar da shi ta'miruhu alf sana a rayar da shi shekara dubu ma huwa bi muzahzihihi min al'adab shi wannan abin rayar da shi din ba mai nisantar da shi ne daga azaba ba dan ya shekara dubu wannan bai nuna kan cewa ba zai je ya samu azaba daga karshe kuma fa me ina za a je mutuwar ce kuma an mutu ina za a je ya zuwa ga wutar jahannama ga yahudi shi yasa wato Allah madaukakin sarki ya kare musu magana da wa'azi cewa to su da ku da kuke cewa gidan lahira ta ku ce to makadanta ne ku tuna fa kun fi kowa san rayuwar duniya har buri kuke a ce kun yi shekara 2000 to idan kun yi shekara 2000 shekara 2000 za ta hana ku shiga cikin azabar Allah ne to wannan a cikin wannan wa ma huwa bi muzahzihihi min al'azab akwai wa'azi a cikin waɗanda zuciyarsu ba ta riga ta gama kekashewa ba kansu dawo Allah madaukakin sarki tare da bayyana dukkan miyagun dabi'unsu da irin wannan ke kasar zuciyarsu da halayensu duk da haka yana barin hanya yana yin wa'azi yana bude hanyar wato kira domin mai dawowa ya dawo saboda ba a yanke kauna ga zuciyar dan adam komai girman komai yawan kafircinsa komai girman kafircinsa ba a yanke kauna daga zuciyarsa in banda haka Allah ba zai aiko annabi Musa ga Fir'auna ba har ya ce masa faqula lahu qawlan layyina bayan irin abubuwan da yi Allah ya ce wallahu basirun bima ya'malun Allah mai gani ne ga abin da suke aikatawa saboda haka zai aikata musu zai musu sakayya da abin da suka aikata domin yana gani ba abin da yake buya a gane shi ya gani sai mu tsaya nan subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
Assalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Malam yayi tambaya cewa ya zami da fadin Maryam binti Imran alaiha salam. Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Ina ma na mutu kafin wannan wa kuntu nasiyan mansiya. Wato duk wani abu wanda yake hikayarsa ta zo a cikin alqur'ani na wato abin da yake na al'adar na shar'u man qablana shari'ar wanda suka gabace mu to dole sai mun auna shi ya yake a cikin shari'ar mu idan yana nan in an yi shiru a kansa to za mu dauke shi shima shar'u man qablana shar'un lana shari'a su ita ma shari'a ce a gare mu amma idan an nuna cewa wannan hukuncin ya tashi a wannan al'umma to ba za a dauki wancan hukuncin ba kamar ashabul kahfi ne qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida wanda suka yi rinjaye akan al'amarin suka ce za mu gina masallaci akan su sai wadansu suke kafa hujja da wannan cewa su gina masallaci akan kaburburan waliyai da kaburburan malaman su da shehunan su sai ce ai ga ta suratul kahfi ita ce hujjar su to wannan ai shar'u man qablana ne saboda basu karanta usul ba shi yasa suke wannan amma da sun karanta usul za su san cewa shar'u man qablana shar'un lana ma lam yarid fi shar'ina ma yunafi shari'ar wanda suka gabace mu shari'a ce a gare mu matsawar babu abin da yazo a cikin shari'ar mu wanda zai saba masa wanda zai kore shi to wannan ku akwai abin da zai kore shi a cikin shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin hadithin Jarir ibn Abd akan Sufyan ibn Abdullah al-Bajali sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi khamsi yaqulu la tattakhidhu qabri wathanan yu'bad ishtadda ghadabu Allah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid kada ku dauki kabarina gunki abin bauta tsananin fushin Allah ya tsananta akan mutane da suka maida kaburburan annabawan su zaman kuma sallati to ran haga wannan ya share ashabu kisa ashabu ta ko bai share ba to haka dalika wannan kisan nan na Maryam da tayi wannan tace tana burin a ce ina mare ta mutu saboda jin kunyar abin da zai same ta cewa za ta je da ɗa gashi kuma ba a san ta da miji ba wannan abin kunya ya za ta fuskanta kanta tace ina mare ta mutu kafin wannan abin ya faru to wannan irin wannan mu a cikin shari'ar mu a lokacin su halal ne amma mu a yanzu an hana mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yatamanna yanna ahdukum الموت لضر نزل به كان دين كيبور متى saboda cuta da ta same shi saboda haka wannan za a dauke cewa yana da cikin shar'u man qablana wallahu ta'ala ala wannan yana cewa yana kan me ne a ga masa matsayin suicide bombers na yau dangane da aya ta 94 a karatun yau aya ta 94 to aya ta 94 cewa ta yi suicide bombing ita ce wala tajidannahum ahrasan nas fatamannu al-maut in kuntum sad ai yahuda aka ce su burin mutuwa in kana son hukunci ne kan wanda suke wannan kunar bakin wake su je su kashe kansu to wannan akwai tafsiri idan a wajen yaki ne kuma bisa umarnin shugaba aka san cewar akwai wato akwai karya lagon kafirai da makiya a cikin yin wannan ko ba za a ci nasara ba sai an samu waɗansu zo sun yi wannan to wannan idan mutum yayi shahada ce ko ba jefa kai cikin halaka bane amma idan ba haka ba musamman in ya zama tukan cewa zai kawo waɗansu cututtuka waɗansu wato cutarwa ga musulmi zai kawo cutarwa ga musulmi to wannan bai halatta mutum yayi ba bai halatta mutum yayi ba dan haka a matsala irin wannan ba a fatawa akan ta kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace matsaloli irin wannan ba wanda ya halatta ma yayi fatawa akan su yace sai wanda yake ya san hukuncin Allah kuma ya san fagen famar ya san fagen da ake ya san sha'anin harkar yaki da jihadi da siyasa da abin nan ya san abin nan ya san wato ya san strategy ya san abin da zai zamanto karya lagon makiyi ne mai hangen nesa ne sai ya zamanto cewa masani ne akan wannan shine zai zai fatawa akan wannan kamar da Sheikh Isa ya faɗa akan yin fatawa akan masail na jihad musamman ma kan matsala irin wannan inda fatawa ne aka yi kuma wanda yake zai fatawa din ahali ne mutum yayi wannan yayi amma magana su sai bombing akwai magana ne tsawo akai amma wani a take ci abin da zan iya faɗa ma san uwa din kenan wannan yana cewa ya halatta mutum yayi addu'a da ma Allah bai halicce shi ba domin yana yin yana jin tsoron haduwa da Allah akan abubuwan da ya aikata bai halatta ba domin wannan yana daga cikin wato butulci ma Allah tabaraka wataala butulci ne ga Allah tabaraka wataala yana kuma karka kiyasta kanka da kissar wannan wanda yake cewar in ya mutu a kona shi a kona gawarsa sannan a samu rana da ake tsananin iska sannan a watsa tokar domin in Allah ya samu iko a kansa ya san ba zai tsira ba ba zai sha ba to kaga har yana cewa in Allah ya samu shi shakka yake akan ikon Allah kuma Allah ya gafarta masa saboda mai tsoron Allah ne ya sanya shi wannan to amma wannan wato sakon annabci bai zo masa ba tunda ba akan shari'a yake ba ba akan shari'a yake ba inda akan shari'a yake zai san abin da yake shine daidai zai san istighfari zai san ne tu abin nan zai san yazo yayi imani cewa imani kuma zai shafe masa abin da ya daga to kai ku ka riga ka san imani kai ga ka san tafarkin istighfari me kai ka da zaka ce ina ma Allah bai halice ka ba wannan wato yana daga cikin waswasin shaydan ne zai zo maka ya nuna maka cewa wai tsoron Allah ne nan ku zai bi da kai hanyar butulce ma Allah tabaraka wa ta'ala wannan akwai dan uwa da yake cewa mahaifiyarsa ta rasu yana zuwa makaranta amma bai samu ya zo ba saboda rasuwar mahaifiyarsa ina roƙon Allah ya gafarta mata akwai dan uwan mu ma anan ma ta shi cewa mahaifiyarsa ta rasu zuwa roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya haska kabarin su kuma abin da yake tambayar cewa me zai yi na ayyukan alkhairi don ta dinga samun lada akwai abubuwa da dama na ayyukan alkhairi da zaka yi zaka ka rinka mata addu'a a koyaushe kai sallah in kai karatun alqur'ani kai mata addu'a ba wai kace Allah ya kai ya isar da ladan karatun alqur'anin gare ta ba amma kai mata addu'a ko she kai karatun alqur'ani da ko she kai sauka da kuma kai mata sadaka in ka sami ikon ma kai mata sadaka jariya shine ka gina mata masallaci ko ka gina mata makaranta ko ka haƙa rijiya ko mai burtsatse ko kuma rijiya wanda take mai sauki ko ka je kai aikin karfi kai abin nan ka fitar da hanyar ruwa ka sanya wannan aikin da kai na karfi na fitar da hanyar ruwa a ungwarku ya zaman to sadaka ne a gare ta ko shi ruwan mutane ya fitar wajen a baka ladan wannan duk wani yana daga cikin ayyuka na gari da zaka iya mata a sannan kuma ka sada zumuncin da kake inda ba dan ita ba zaka sada zumuncin da shi ba ƴan uwanta da kawayenta da sahibanta da kasan tana zumunci da su to ka rinka bibiyan halin su ka rinka bincikan ka rinka kai musu ziyara duk lokacin da kake kai musu ziyara wannan zai zaman to alkhairi ne a gare ka kuma dukkan aikin alkhairin da kai ka sani cewa yana cikin mizanin mahaifiyarka saboda ka ci gaba da aikin alkhairi da kyautatawa wannan zai zama to duk aikin da kake zai kyautata zai zama to kyautatawa a gare ta a cikin kabarinta da haske a gare ta Allah ya ji kan iyayenmu gabaki daya Allah kuma ya bamu cikawa da imani subhanallahi wa bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.